Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Talata 23 ga watan Mayu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya mabiya aƙidar Shi'a na kokawa kan yadda suka ce gwamnatin jihar Kaduna tana rusa gine-ginen su.
Ba zato ba tsammani, sai dai kawai muka ji labarin aiga jami'an kasuda nan tare da motar rusau. Lalle da suka zo ba ma magana suka yi ba, sai suka kama harbe-harbe da jefa tiyagas da sauransu.
A jihar Filato kuma gwamnati da al'ummar jihar sun ce sun kasa sun tsare domin tabbatar da ganin an hukunta waɗanda aka kama bisa zargin hannu a kashe-kashen rayukan da aka yi kwanan nan a jihar. Muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma, haka kuma za mu kawo muku sharhin wasu jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga halin da duniya take ciki tukunna.
Jiya Litinin, ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO ta ayyana harin da Rasha ta kai wa Ukraine a matsayin kisan kiyashi, wanda hakan ya zama nasara ta diplomasiya ga Ukraine da za ta haifar da sakamakon siyasa mai muni, inji Yeho Cheniev, shugaban tawagar Ukraine a taron da aka gudana a Luxembourg. Sanarwar ta hada da goyon bayan kotun ƙasa da ƙasa da za ta shari'anta laifukan yaƙi na Rasha da alƙawalin taimakawa Ukraine wajen samun nasara da ƙudurin maido da ɗiyaucin Ukraine da aiwatar da ƙarin takunkumi da kuma shirin ba da agajin gaggawa don taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba gabatarwa kowane dare, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da sanarwar ƙungiyar tsaro ta NATO, inda ya bayyana cewa an fayyace gaskiya ta wajen amincewa da laifukan da Rasha ke yi wa ƙasar mu a matsayin kisan ƙari dangi, yin Allah wadai da aƙidar 'yan wariyar launin fata. Wannan shine matakin da ya dace ga sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma. Daga ƙarshe, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya yi marhaban da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ƙarƙashin jagorancin Amurka da Saudiya da ta fara aiki yayin da ya yi gargaɗi da cewa babu alamar tsagaita wuta. Volker Perthes ya shaida wa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani ci gaba ne da muke marhaban da shi, ko da yake ana ci gaba da gwabza faɗa da kuma ayyukan soji har yanzu, duk da ƙudurin da ɓangarorin biyu suka yi na daina ɗaukar matakin soji kafin tsagaita wutar ta fara aiki. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar mai ɗauke da sa hannun hafsan hafsoshin sojin ƙasar Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakarun tsaron gaggawa ƙarƙashin jagorancin Janar Mohamed Dagalo ta fara aiki da ƙarfe 9:45 na dare agogon ƙasar jiya Litinin, kuma za ta yi aiki na tsawon kwanaki 7 kafin ɓangarorin biyu su iya sabunta ta. Yayin da aka ci gaba da gwabza faɗa a lokacin tsagaita buɗe wutar da aka yi a baya, an tsaida wannan yarjejeniya ne a wajen wani zaman tattaunawa a hukumance a birnin Jeddah na ƙasar Saudiya, kuma zai haɗa da tsarin sanya ido da ya ƙunshi wakilai uku kowanne daga Saudiya, Amurka da kuma sojojin Sudan biyu. Perthes ya ce faɗan da aka shafe makonni 5 ana gwabzawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 700, ciki har da yara 190, wasu mutane 6,000 kuma suka jikkata, yayin da sama da mutane miliyan guda suke gudun hijira a cikin gida, 250,000 kuma suka tsere daga ƙasa. Amurka da Papua New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya Litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Yarjejeniyar wani bangare ne a babban yunkurin da Washington ke yi na kalubalantar tasirin China a yankin Pacific, amma yankin yana son ƙarin haɗin gwiwa mai ɗorewa daga Amurka. A ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyin, sojojin Amurka za su iya shiga filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa a Papua New Guinea. Amurka ta kuma yi alƙawalin bayar da dubban daloli domin bunƙasa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Anthony Blinken ya ce hankalinmu yana kan wannan yankin sabili da a nan ne za mu shata makomarmu. Papua New Guinea na taka muhimmiyar rawa wajen tsara makomarmu. Ziyara Blinken ita ce sabon yunkurin na nuna irin yadda Amurka take ƙara mai da hankali a yankin da ke da tasiri ga China. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sunan ba da jimawa ba Grace za ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka a Najeriya, inda mabiya ƙidar Shi'a a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya suka koka kan yadda suka ce gwamnatin jihar ta raja'a ga rusa gine-ginen su ba bisa ƙa'ida ba. To sai dai a nata ɓangaren gwamnati ta musanta zargin cewa tana bin dogadogan 'yan Shi'ar ne, inda ta ce aiki ne da ya shafi dukkan waɗanda suka yi gini ba bisa ƙa'ida ba a jihar. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani.
Daga daren Asabar zuwa Asubashin Lahadi ne dai hukumar kula da tsara birane ta jihar Kaduna wato Kasubda ta fara rushe-rushen wasu gine-ginen da ta ce an yi su ne ba bisa ka'ida ba, kuma a cikin waɗannan gine-gine ya haɗa na mabiya Shi'a da ke jihar Kaduna. Kuma duk da taron manema labarin da mabiya Shi'a suka kira suna masu bujirewa dukkanin wani kokari na rushe musu gine-ginen da gwamnatin jihar Kaduna ta fara. Sai gashi a jiya Litinin ma an sake rushe wata makarantar mabiya Shi'a da ke garin Maraban Jos a garin Kaduna. Malam Abdullahi Umar Maraban Jos shi ke kula da wannan makaranta.
Muna karatu bangaren Islamiyya, sannan kuma akwai bangaren boko. Ba zato ba tsammani, sai dai kawai muka ji labarin aiga jami'an Kasubda nan tare da motar rusau. Lalle da suka zo ba ma magana suka yi ba, sai suka kama harbe-harbe da jefa tiyagas da sauransu. Mu dai abin da muka sani tun sayan filin nan da muka yi, mun bi wata ka'ida na mallakan fulotin muna kuma da takardu wanda muka samu daga local government. Haka nan abin da ya shafi gini tun kafin mu ansa gini sai da muka ba duk wani tsare-tsare wanda gwamnatin jihar Kaduna ta samar, sannan muna da rijista na wannan makaranta din.
Kafin rushe wannan makaranta ma mabiya Shi'ar jihar Kaduna sun ce gwamnatin jihar Kaduna ta rushe musu wasu gine-gine. Kuma Malam Aliyu Umar Turmizi shi ya jagoranci mabiya Shi'ar zuwa gaban manema labaru.
An rusa makarantu guda uku da asibiti guda ɗaya da gida na mutum mallakashi guda ɗaya. Wannan yasa dole mu kira taron ƴan jarida mai ma duniya bayani cewa ga abin da ake mana ba mai daba, kuma za mu cika da magana cewa ba mai daba. Mun kuma kira ga al'umma su fito su nuna rashin yardar su, domin zalunci in aka yi wa mutum ɗaya kuka ishuru to wata ran za a yi ma kowa da kowa.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba ne take rusawa, ba wai na mabiya Shi'a kaɗai ba. In ji mai magana da yawun hukumar kula da tsara birane ta jihar Kaduna Malam Nuhu Garba ɗan Ayamaka.
Ba wai maganan gini wata ƙungiya ba ko na wani, a'a ita wannan hukuma tana ɗaukan mataki ne a duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba. Kana iya tambayansu su waɗanda suka ƙorafi kawo takardar izinin gini da wannan hukuma ta ba su, ba wai ta rushe wani gini don wata ƙungiya ba ne.
Dama dai ruwa ya riga ya yi tsami tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da mabiya Shi'a tun a shekarar da aka samu matsala tsakanin mabiya Shi'a da jami'an tsaro, wanda ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta rushe babbar cibiyar mabiya Shi'a da ke Zaria. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kamfanin TikTok ya shigar da ƙara jiya Litinin a wata kotun tarayya ta Amurka, yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin ƙasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin gaba ɗaya. Kamfanin TikTok ya bayyana a cikin ƙara cewa wannan haramcin da ba a taɓa ganin irinsa ba, wanda zai fara aiki a shekara 2024, ya keta 'yancin faɗin albarkacin baki da tsarin mulki ya ƙayyade. Gwamnan Montana Greg Gianford ya sanya hannu kan wannan dokar ne a ranar 17 ga wannan wata na Mayu. Ya amince da dokar ne domin kare bayanan sirri na al'umman Montana daga jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar Sin. A makon da ya gabata, wasu masu amfani da TikTok guda biyar suka shigar da ƙara ta ƙashin kansu, inda suka yi kira ga wata kotun tarayya da ta soke haramcin da Montana ta yi kan manhajar suna masu cewa hakan ya sabawa yancin fadin albarkacin baki. Dukan kararrakin da aka shigar kan Montana suna zargin cewa jihar na kokarin yin amfani da ikon tsaron kasa wanda gwamnatin tarayya ce kadai za ta iya yin amfani da shi. Tana take hakkin fadin albarkacin baki ta wajen daukar wannan matakin. Lauyoyin marubuciyar nan da kotu ta umarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya ta $5 million sabili da cin zarafinta, tana neman yi wa karar da ta shiga kwaskurima da nufin nema ya biya ta karin $10 million sabili da kalamansa bayan yanke hukuncin. Lauyoyin Ejin Carroll su ne suka shigar da karar da aka yi wa gyaran fuska a kotun tarayya da ke Manhattan jiya Litinin. Makonni biyu da suka shige, waɗansu masu taimakawa alkali yanke hukunci suka yanke hukunci cewa Trump ya aikata ba daidai ba. Carroll ta fara bayyana haka a cikin wani littafi da ta wallafa a shekarar 2019, inda ta yi zargin cewa Trump ya yi mata fyaɗe a cikin ɗakin gwada tufafi. Sai dai masu taimakawa alkali yanke hukunci sun yi watsi da wannan zargi. Lauyan Trump Joe Tacopina ya ki yin tsokaci jiya Litinin kan sandin zargi-zargen.
A gaida Grace Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a jihar Filato, rahotanni na bayyana cewa hukumomin tsaro sun kama mutane da dama da ake zargin suna da hannu a tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar salwantar gomman mutane a 'yan kwanan nan a jihar. To sai dai gwamnati da ma wasu al'ummar jihar sun ce suna fatar ganin an gurfanar tare da hukunta waɗanda aka kama ɗin kamar yadda doka ta tanada. Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
We understand some people were arrested. We want to see those people that are arrested for proper prosecution.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalan kenan ke cewa mun fahimci cewa an cafke waɗansu mutane, muna buƙatar ganin waɗanda aka kama don hukunta su yadda ya dace. Gwamnan ya kuma yi alƙawarin tallafawa dubban jama'a da suka gujewa mahallansu don tsoron kar a hallaka su. Su ko matasa da mata daga sassa daban-daban na jihar Plateau sun taru ne a wuri guda don nuna alhininsu kan kashe-kashen da bayyana buƙatar gwamnati ta kawo ƙarshen hare-hare kan jama'a.
Sunana Lord Adas ne shugaban matasan Plateau. Mun dade muna kuka ga gwamnati, kashe-kashe sai karuwa yake yi. Kakaremu da sun yi zama da Fulani, iyayenmu suna noma, Fulani suna kiwo. As far as we are concerned, agenda ne wato a kashe wata zuriya gaba daya.
Sunana Grace Joseph. Mun taru da bakaken kaya, muna yin makoki, muna juyayi akan yan uwanmu da ana kashe. Kowane lokaci daidaiwar haka sai an kisa yan uwanmu har da ƴaƴanmu, ba mu san dalili ba. Ba mu san ko akwai gwamnati ko suna sane da shi ko ba su sane da shi. Ba mu da inda za mu je, kasa kenan da Ubangiji ya ajiye mu. Muna bukata wannan kashe-kashe a sai da shi.
Waɗansu da suka yi zaman dirshan kenan don neman gwamnati ta samar da tsaro a jihar Filato. A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyatti Allah a ƙaramar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanonu ya buƙaci a samar musu da tsaro ne.
Ina kira da babban murya sarakuna su tashi a tsaye, sai na ga kamar matsalan da ke ciki an bar matasa ne suka ɗauki doka a hannunsu abin da suka ga dama. So kuma muna roko gwamnati don Allah a taimaka mana da jami'an tsaro saboda a kwantar da wannan tarzoman. Wannan abin gaskiya ba mu ji daɗin shi ba.
Shi ko kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya yi kira ne ga zaɓaɓɓun 'yan majalisu da su duba batun tsaro da idon basira.
Da shi gwamna da kuma ko shugaban kasa ne, muna da membobi House of Assembly, muna da sanatoci. Tuna jama'an nan sun zaɓe su ne. Duk abin da zai zo yau a ce ya kasance ya taɓa al'umma, ya kamata gaskiya tsakani da Allah su tsaya su duba wannan abin.
Mutane fiye da 100 ne bayanai ke nuni da cewa an hallaka su a hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar Mangu cikin 'yan kwanakin nan, yayin da dabbobi da dama suka salwanta gidaje masu tarin yawa da wuraren ibada aka ƙona ƙurmus. Dubban mata da yara da tsofaffi da ma maza ke gudun hijira suke kuma buƙatar agajin gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaida Zainab Babaji, sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
An ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta. hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Mun taho daga wajejen Abbatuwa suka taho a adiritan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su mace me zan ba su suka nuna mu wuƙa kawai na miƙa musu wayan.
Suka fito da wasu wuƙaƙe suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita. Haka ne haƙuri na ba su.
Shirin na yau zai haska fitila ne akan ƙalubalen ƙwacen wayoyin hannu a birni da kewayen Kano na arewa maso yammacin Najeriya. A daga ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamura.
Madalla masarai yayin da ake shirye-shiryen girka sabuwar gwamnati a Najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin ƙasar waɗanda suka hada da jihar Kano inda jam'iyyar NNPP za ta kafa gwamnati nan da makonni biyu masu zuwa. Yanzu aka dai wani sabon ƙalubalen tsaro na cikin gida ne ya kunno kai kuma yake yi wa mazauna birnin barazana ga rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan ƙalubale bai wuce yadda ɓata gari ke yin gungu a sassa daban-daban na birnin na Kano dauke da makamai suna kwace wayoyin hannu a hannun jama'a walau da rana ko kuma da daddare.
Mun taho daga wajejen Abbatuwa suka taho a adiritan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su mace me zan ba su suka nuna mu wuƙa kawai na miƙa musu wayan. Lokacin kai hankalina ya tashi sosai-sosai na yi tunanin za su buga mun wuƙan nan a cikin jikina kawai shi yasa na yi sauri na ba su.
Sunana Comrade Kalitun Saminu. Wata rana ina tafiya a Jeje Junction ɗin Dan Agundi sai na ga irin zugan matasa haka da makamai sun tsallako titi. So kafin a ɗan ankara irin minti 15 haka da jaka da waya da komai me kawai suka karba abu suke sawa. Da suka gama tara su abu kawai sai suka tsallaka suka koma cikin Dan Agundi cikin layukan nan. So wannan ya ritsa da ni dan a ciki har da ciwo gashi da suka ji min a hannu wajen karɓa.
Na fito daga Madaba Nima sai muka haɗu da wasu ƴan daba kawai suka tare ni nayi fitsari wallahi tallahi suka kwace mun wayata. Suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita. Haka ne haƙuri na ba su har da dukana da kuɗaɗe na duka suka hada suka kwace mun. Dan ranan ma wallahi aka fana tuhu
a titin Sharaɗa wajen kwana Ganduje na taho to a cikin aje da sauni da driver sai kuma waɗansu guda biyu a gefen aje da sau sai kuma ni a ciki sai kuma wani fasinja. So ban sanya abin ya faru ba mun zo sai suka shiga wani lungu suka ce za su aje fasinja. To muna shiga sai ɗayan ya sauko ya ce in sauko. So wayan dama yana gaban aljuna sai ya kwace wani ya zaro wani dogon ƙarfe mai tsini zai caka mun har ya kawo shi daidai wayana. To kawai ya ce in ba shi wayana ɗauki wayana sai ɗayan ya caje ni akwai canji a cikin aljuna shi ma ya haɗa ya tafi da su. So ni kuma sabida na tsoro ta gaskiya ban iya gane su ba nan da nan ban san hankali na yake dima kawai sai na ba su wayan suka tafi duka dai suka bar gurin.
Shi ma wani dan jarida a birnin na Kano mai suna Rabi Ahmad Kofar Mazugal ya bayyana wannan fili kan yadda ya tsallake rijiya da baya daga halin waɗancan ɓata gari.
Ina cikin tafiya a mota kawai na dan tsaya a nan rawon na Isaka Rabi nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai yake ce mun malam baka gani ka taka ni. Sai na juya haka na dan leka sai yake cewa baka gani ka taka ni ce ni ban taka ka ba. Ashe ya dauke min hankali su biyu ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai aka cire min wayata da ke caji a mota. Kawai sai mutane suke ce mun kai sun fa dauke maka waya. Haka na ma ba takalmi ka fata a mota na kashe mota akan titi na bisu da gudu ina shiga farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansu a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma. Kowane na ce ya bani wayata nan take ya dinga haka dai da sauransu ya bani wayata kuma na ci kugunsa na to da shi tiryan tiryan na kai shi gurin jami'an ƴan sanda domin adalattar da shi.
Kamar wannan yana nuna mutane kamar ba sa daukan mataki kenan ko kuma suna jira ko ba sa kai dauki.
Eh to magana ta gaskiya akwai sakaci na mutanen mu a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kawo min dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata. To kaga inda a ce mutane suna taimako a haɗu ɗin in kama ɓarawan waya ko kuma in ya ɗauka ya tafi da gudu a kama shi to amma sau da dama za ka ga an suka kama ko suka ɗauki waya kawai sai ka ga suna gudu kawai mutane an ƙyale su kawai kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da su saboda watakila ban bai shafe su ba.
To amma suna tsoro ne kar a bar musu wuƙa ko wani abu.
Eh da wannan dan wannan amma magana ta gaskiya idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu sauƙin waɗannan al'amuran. Ai san fahimci mutane gaba ɗaya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyarsu da haka shi yasa suke cin karansu babu baka.
To kai a ƙarshe akai da yaro.
Eh na ya kai shi gurin yan sanda, kuma yan sanda suka kama shi suka bincike shi, yayin bayanin dukkanin inda suke irin waɗannan ayyukan. Akwai titina da lissafi waɗanda kuma aka je da shi aka kamo su daga cikin waɗannan mutane. Kuma abun mamaki shi wanda ya mun wannan abun satin sade da fitowa daga gidan prison,
wannan dai yana daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin Kano za ta fuskanta. Amma gabanin zuwan gwamnatin nan gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da hukumomin tsaro a jihar ta Kano ke dauka domin dakile wannan matsala.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata. A ƙasa duka kan ba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya, da kwafa da rashin tuna can baya.
Masu rai da yake masana sun ce akwai alaka ta kuddukut tsakanin ta'ammali da ababen sanya maye da kuma aikata miyagun ayyuka irin su kwacen waya. Yanzu haka ofishin shiyar Kano na hukumar yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye ta Najeriya, wato NDNEA, ya ce yana ɗaukar matakan da suka mata dangane da wannan batu, kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Kano Abubakar Idris Ahmad ke faɗi.
A kusan kowane lokaci za ka ga akwai wani abu da zai bijiro wanda zai ji hankalinmu a kai. Gaskiya ana samun rahotanni na yawan waɗannan ƙananan sace-sace, sannan kuma da irin kwace da ake na waya wanda za a zo a fidda makami a tsorata mutane a kwace a wuna waya a hannunsu ko yan jagukuna da suke ɗauke da. Kuma a gaskiya ne duk wanda ya ce waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Haka ne halaƙa ta waje biyu, ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya, ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nankas, sun sha ababen maye, ba sa jin tsoron kowa, ba sa tausayin kowa, su fara mutane su yi wani abu. So kaga ko ta wannan hanya aka bi za a ga akwai halaka kenan da wannan mummunan ɗabi'a na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. To alhamdulillah mun kai shirya kai. Akwai rinjina da nake da shi daban-daban na musamman wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na cewa ga wannan abu ya addabe su, ga wannan abu ya addabe su, da ƙirƙiro su suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki. Kuma alhamdulillahi na ba da layi na fukata kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza-maza su kira mu, insha Allah za mu kai ɗauke. Idan abu muka kama wanda yake ba mu ne muke da hurumin gurfanar da shugaban kotu ba, to za mu kai shi ga hukumar da suke da wannan hurumin. To muka yi wannan aiki aka yanzu ko kwanaki uku da suka wuce, akwai irin wannan kira da muka samu daga wajen al'umman sabon gari da suke kira mu cewa ga matasa ga wani gun da suke gungu-gungu ga irin abubuwan da suke yi, su sha abu, suna kwace wa mutane masu wucewa, ana kwace musu waya, ana abun. Mun kai su mami wajen, mun samu mutane 79 dukkansu matasa ne daga shekara 15 ya sama, yawancinsu ba su wuce 20 dai a ce 20 15 zuwa 20 maza da mata. Mun samu maza guda 35, 'yan mata guda 40, kusan dukkansu daga cikin gari ne, daga unguwanni daban-daban. Za ka ga wani ya taho daga wannan unguwa, wani ta taho daga wannan unguwa. To yawanci abinda muka yi dukkan irin waɗannan yaran, dukkansu ma har ma wanda suka data su ne, duka kowa yadda muka bukaci muka iyayensa, wanda abu ne wanda dole mu shiga yarjejeniya da iyaye, saboda duk wanda muka zo muka sake samu ko muka samu labarin hannunsa a cikin wani abu da ya shi irin wani abu, su tabbatar da cewa har daga an ba su kaman chance na farko, dole ne zamana an canza lamari wanda za mu samu abunan kotu na musamman wanda za ta iya saurara lamura da ya jibanci irin waɗannan yaran, tunda a zahirin gaskiya yanzu kusan ko'ina a gari ana kokawa da irin wannan abu da yake faruwa.
Abubakar Idris Ahmad kenan, kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya. Masu sare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawarmu.
Tuma da la a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da sharhin jaridun Niger. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Nijar da Bankin Duniya sun saka hannu akan wata yarjejeniyar ayyukan inganta sha'anin kididdiga. Kimanin biliyan ko kuma miliyar 55 na sefa ne Bankin na Duniya ya kuduri aniyar kashewa Nijar domin kyautata harkokin kididdigar kasar a wani bangare na shirin da ake kira Project Fazawok, mai alhakin samar da sahihan alkalman kididdiga a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. Jaridar La Source na cewa shin akwai bukatar kullo da hanyar warware sabanin da ke tsakanin 'yan siyasar Nijar ne? Musabahar da aka yi a makon jiya a tsakanin 'yan takarar da suka fafata a zagaye na biyu na zaben da ya gabata ta dauki hankulan jama'ar wannan kasa, lamarin da yasa wasu ke ganin bukatar kirkiro da hanyoyin da za su yi dalilin hada 'yan siyasa ko 'yan farar hular da ba sa ga maciji da juna a karkashin inuwa guda. Yarar ta ce ganawar da aka yi a tsakanin shugaban kasa Muhammad Bazoum da Muhammad Usman a wurin zaman makokin dan majalisar dokokin kasa Professor Sanusi Samuela babban darasi ne ga bangarorin siyasa har ma da 'yan fafutuka da ke tunatarwa akan mahimmancin mai da bambance-bambance share daya a duk lokacin da ake wata maganar da ta shafi kasa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa tsohon shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gabatarwa shugaba mai ci Muhammad Bazoum lambar yabon da ya karba daga gidauniyar Mo Ibrahim a ƙarshen watan Afrilun da ya shige. Yayin bikin da aka shirya a birnin Yamai, waɗanda suka hallara akasari 'yan siyasa na cikin gida da waje kamar su tsohon shugaban Burkina Faso Christian Kabore da tsohon kakakin majalisar dokokin Mali Nahom Gello da jakadun kasashen waje da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yaba da abin da suka kira kyawawan ɗabi'un tsohon shugaban ƙasa saboda rawar da ya taka akan maganar zaman lafiya da tabbatar da demokradiyya a Nijar sakamakon mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa. Mu ƙarƙare da Ayir Enfo wacce ta ce hukumomin Algeria na ci gaba da tuso ƙeyar 'yanci ranin ƙasashen Afirka ta yamma zuwa iyakar ƙasar da Nijar. Da jijjifin Lahadi 21 ga watannin na Mayu ma irin waɗannan mutane da Algeria ta koro ne aka jibge a garin Asamaka inda 'yan sanda ke yi musu rajista. Yarin ta ce tuso ƙeyar 'yanci ranin ƙasashen yammacin Afirka wata matsala ce da ta zama ruwan dare, saboda haka ya zama wajibi mahukunta su gaggauta ɗaukan matakai sakamakon yadda abin ke barazana wa baki ɗayan jihar Agadez. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tumadalla, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke mukwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To madalla, masu rari saboda karancin lokaci anan wato muka zo karshen wannan shirin namu sai canda karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alheri. Ma'assalam.